This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Ahmed Kabara. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta ce za ta sake duba kasafin kuɗin da da ta ce zai fara aiki domin ku ta gano akwai kurakurai. Kana muna dauke da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Sai kuma Mustafa Nasir Batsari da zai kawo muna labarin da suka dauke hankalin jaridun arewacin Najeriya. Kana ku ji sakonnin da ku masu sauraro kuka ba muna akan tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da shan hantsi ga kuma cikakkun labarai. Kungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da ficen ƴan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu ƴan gudun hijira guda 409 daga cikin waɗanda suka kama hanyar tsallake tekun Mediterania a makonni 6 na sabuwar shekarar nan ta 2016. Kungiyar ta bayyana a kan shafinta na yanar gizo cewa sabbin kutsawa cikin Turai din sun haura 76,000, inda suka ce waɗannan da suke kokarin kwarara kenan in aka yi la'akari da lambar su sun kai kusan 2,000 a rana, rubi 2 ko kuma rubi 10 kenan bisa na bara wanda suke haurawa iwar haka. Sai dai sun ce ba a tsammanin cewa kwararowar bakin zuwa Turai zai ragu ko kuma su iya kintatar cewa yawan su zai kai miliyan 1 nan da zuwa wata guda. Kaso 2 daga cikin 3 na yawan mutuwar ƴan gudun hijirar ana samu ne a gabashin tekun na Mediterania, inda nan ce mahadar tekun kasashen Turkiya da Girka, wanda a baya an fi mutuwar ne a wuraren tsakiyar mashigar tekun Mediterania din idan aka bullo daga arewacin Afirka zuwa ƙetaren kasar Italiya.
A jiya Talata, shugaban kasar Chad Idris Deby ya ce zai tsaya takarar shugabancin ƙasar karo na 5, zaben da yake tafi a watan Afrilun shekarun nan, inda ya alƙawarin dawo da iyakar wa'adin mulki matukar ya ci zaben. Mr. Deby dai ya kwace mulkin ƙasar ne ta juyin mulkin soji a shekarar 1990, an kuma dakatar da maganar wa'adin mulki ne a shekarar 2005 a lokacin da faɗan addini ya barke tsakanin musulmai da kristoci a ƙasar. Shugaban ya ce ya zama wajibi su sake dawo da wa'adin mulkin shugabancin ƙasar a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar tasu, domin kuwa sun wuce lokacin da za a ce canza shugaba na shugaban ƙasa yana zama abu mai wahala. Ya ƙara da cewa rayuwar ƙasar ta Chad na fuskantar barazana tun lokacin da aka dakatar da wa'adin mulkin shugaban ƙasa a shekara ta 2005. Chad ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayen makwabtanta, wato Najeriya, domin kuwa suna haɗa hannu domin yaƙar Boko Haram.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Iraki ta ce ta sake kwato ilahirin birnin Ramadi da kewayensa daga hannun 'yan ta'addar ISIS, sai dai suna da jan aikin ganowa domin kuwa an bubbunne makamai ko kuma bama-bamai wanda dole sai sun yi aikin tono shi, wanda 'yan ta'addar na Daesh suka bubbunne a wurare daban-daban na garin da zagayensa. A watan Disambar bara ne dai Iraki suka bayyana cewa 'yan ISIS sun kwace ko kuma sun tura 'yan ISIS zuwa tsakiyar birnin na Ramadi. To amma sai a wannan makon ne suka faɗi cewa bayan tura su da suka yi tsakiyar garin, to yanzu sun kwace ikon garin gaba ɗaya, inda suka fatattake su. Haka kuma sojojin taron dangin Amurka ne da take jagoranta, wanda suka haɗu na ƙasashe, suka taimaka wa su dakarun Iraki don sake karɓe ikon garin. Tun a watan Mayu dai na bara da ta gabata, ISIS suka kwace wannan gari wanda ya zama abin kunya ga gwamnatin kasar ta Iraki. Tuni dai mafiya yawan fararen hula a garin na Ramadi da kuma jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyuka daban-daban suka tsere garin don gujewa tashe-tashen hankulan. Jakadan Iraki da ke nan Amurka, wato Lukman Fali, shine ya faɗa wa muryar Amurka cewa yanzu haka sojojinsu ko dakarunsu za su mai da hankali ne domin ganin sun sake kwato ikon garin Mosul.
dan siyasan nan mai ra'ayin sassauci na jam'iyyar Democrat Senator Bernie Sanders da kuma dan attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican da suke neman shugabancin Amurka sun sami lashe zaben fidda gwani da aka yi a New Hampshire gama na Iowa a makon da ya gabata. Hillary ita ce ta biyo bayan Bernie da kaso 39 bisa kaso 60 da dattijan ya samu, shi kuma gwamnan Ohio John Kasich ya biyo bayan Trump da kaso 16 daga kaso 35 da tajirin shi ya samu. Tun da ma dai kafofin yan labarai suka yi kintacen samun nasarar waɗannan mutane a Hampshire. Attajiri Trump ya jaddawa magoya bayansa cewa suna kan bakansu na sai sun sake miƙar da Amurka tsaye kamar yadda take a da. Shi ko dattijan Bernie Sanders ya tsaya bisa maganarsa da ke cike da wajejen jibin rashin daidaiton tattalin arzikin ƙasa tsakanin al'ummar Amurka. Masana siyasa sun ce kada maje dai ba yanka bane, domin kuwa akwai sauran zaben fidda gwanayen a baya na wannan zaɓuɓɓukan da za a yi. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. To bari mu faro takun daga bambinin tarayyar Najeriya, inda yanzu haka majalisar dattijan Najeriya ta ce ba za a fara amfani da kasafin kuɗin wannan shekarar ba, a lokacin ta ce domin ko ta gano akwai kurakurai a cikinsa. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fatan ganin majalisar dokokin Najeriya ta kammala aiki akan kasafin kuɗin bana, sai wata sabuwa ta kunno kai, inda shugabannin kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa da ke kula da kasafin kuɗin suka ce an gano kurakurai da yawa da zai kawo koma baya a aikin da ake yi akan kasafin kuɗin. Danjuma Goje shi ne shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke kula da kasafin kuɗi.
Akwai dai rudani da yawa a cikin wannan kasafin kuɗin, sai muka ga ba yadda za a yi. Mai aikin kamar yadda tsarin mulki ya ba mu cewa ɗan shugaban ƙasa ya kama wannan tsarin wannan kasafin kuɗi, mu dube shi da ido da dokar ce mu dube shi bisa tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin kuma dokokin da suke ƙasa a Najeriya, mu ga cewa an yi wannan kasafin kuɗi ta yadda za a yi aiwatar da shi jama'a su amfana ba tare da wani ruɗo ba. To abin da ke gaban mu a yanzu shine sai muka fahimci cewa aikin yana da yawa, kusan sai mun saki rubuta wannan ma kasafin kuɗin. Lodani ya yi wa kwarai da gaske. To shi sa mu ga bai kamata mu bar mutane kasa ɗauka cewa wannan sati biyu, wato 25 ga wata za a gama wannan budget, su kuma ya zo ya faru ba a fara zargin mu. Shi sa ni a matsayin shugaban kasafin kuɗi na majalisar dattijai da kuma shi Abdulmumuni Jibrin shugaban wannan kwamiti na majalisar dokoki, muka haɗu muka bayani wa 'yan Najeriya da mutanen duniya cewa wannan rana da muka saka ba zai yi ba yanzu, dole za mu ƙara yawan kwanaki, amma ba mu sa nawa ba za mu ƙara, domin ba mu gama ma tattace abubuwan wani matsalolin ba, kullum suna tafowa ba. Jiya an samu matsalolin, yau ma an samu, kuma su ta gobe ma za a samu. To in an gama kammala tattaunawa tsakanin kwamitocinmu da ma'aikatocin gwamnati, dole za mu san yawan kwanakin da za mu ƙara a kayan wa'adin da muka saka da.
Waɗanne ɓangarorin kasafin ne aka samu kurakurai? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Kabiru Gaya.
Ba dan da 'yan majalisa masu kishin Buhari ba, da wannan kasafin kuɗin ya zama wani iri daban. Yanzu misali ni ina cewa na titunan Najeriya, tun daga Kano zuwa Abuja ba sa ko kobo ba, dubu dun ramuka da suke hanyar nan ba sa ko kobo daga Kano zuwa Abuja ba. Na ce ba zan yi ta ba sai mun gyara nan. Hanyar da ake bi misali tun daga Gombe zuwa Numan zuwa Jalingo da Yola, hanyar nan ba sa koko ba kanta ba. Hanya ka dauko ta tun da Kadai ko da Katsina zuwa Dai zuwa Funtuwa zuwa Birnin Gwari har zuwa Tegina ba sa koko ba kai ba. Kuma daga Lakwaja har zuwa Onisha ba sa koko ba. Daga Onisha zuwa Enugu ba sa koko ba. Daga Oyo zuwa Ogomosho a hanyar Lagos ma ba sa koko ba. Kuma duk wannan suna cin kasafin kuɗi, an fara wadansu ayyukan wadansu ba fara ba. Dole mu gyara budget din nan.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa an samu ƙarin naira biliyan 10 a kasafin kuɗin ma'aikatar ilimi, wani abu da 'yan majalisar suka ce ba zai sabu ba bindiga a ruwa. Sauran ma'aikatu da aka samu kurakurai a kasafinsu sun haɗa da ta ma'aikatar kiwon lafiya da ta sufuri da ta ayyuka da kuma ta kimiyya da fasaha. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Kara shagal har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12. Ga shirin maimaitawan shirin ciki da gaskiya.
A yanda ake ciki yanzu, kawo bakin sa da wancan na kuma kula da yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promote musu shi ma aikin sai ya dauko ya bayar da ya promote. Su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi ba laifi ne ba ba gazawa ta ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wani da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ga tsaya a dinga irin wannan zalunci.
Wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da korafi akan promotion da ake cewa an yi a police.
Muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara SSSS ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo a Nigerian military gara gida muna so ya zo ya mana gyara a cikin Nigerian police. Ya turo a zo a yi bincike.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nuna bambancin yanki da na addini da ke wakana karkashin jagorancin Inspector General na ƴan sandan Najeriya Salma Warashe da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan ƴan sanda Mike Okiro. Za mu ji batun binciken da Senator Abu Ibrahim yace yayi kan wannan a yau, to amma za mu faro da batun wani jami'in na ƴan sanda ɗan Arewa wanda yau shekarunsa 9 yana kan mukami guda ba a yi masa ƙarin girma ba. Kwanakin baya, shugabannin ƴan sandan sun ce za a yi ƙarin girma ma waɗanda suka ƙara karatu, kamar su ƴan Arewa da ake dannewa a wannan abu ba sa da takaddun da ake buƙata ne domin wannan ƙarin girman.
Wallahi ba mu gane takaddu ba ne, magana ce kawai ta san rai da kuma rashin iya shugabanci ne shugabannin hukumar ƴan sanda. Domin idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci, ya kamata a ce matsalar wanda suke ƙasar shi matsalar sa ce. To an na zauna shekara 9 ba a yi promotion dina ba, ba laifi na ba banda wani bad record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko dai ban samu ba kuma musamman a dinga dukkan wani kasar kira kuma shi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wumirin musu warware matsalar da take damun mu ai saurare musu warware matsalar da take damun mu to ba sa saurare mu shi sa muka lokacin cikin wannan ba sa saurare mu kuma abin ya dame mu saboda an tankufe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma ba ya da riba ba ya da prospect ba shi da amfani
to su waɗanda ake musu ƙarin girman yaya ake yi
wallahi waɗansu ne shagwabu da mai kawai in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko wani da dole maka gindi a cikin aikin ko a waje to in ka san shi shi ke nan sai a je a yi wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun ba shi promotion ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ga tsaya a dinga irin wannan zalunci ba kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotion wurin mutum huɗu ko biyar ba wanda bai dace a yi promotion ɗin nasu ba kuma a ƙara musu girma ɗin suna nan kuma da girma su an ƙara musu an ɗauko su wanda yana shafar harkar discipline na aiki aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da yake kasan ka zai dawo ya dawo sama ka kuma ya baka doka ta bi kaga ya bata yi waye
wannan jami'i na 'yan sanda ya ce kowa a cikin rundunar 'yan sanda gani yake cewar haɗa baki ake tsakanin shi a rashe da kuma Mike Okiro
a yanda ake ciki yanzu kawo bakin sada
da ita hukumar kula da ayyukan 'yan sanda
da
kuma rundunar 'yan sanda
shi wancan na hukumar kula da 'yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion ɗinsu shi ma aikin sai ya ɗauko ya bayar ce a promotion su da aka suke yi bakin sa ɗaya wallahi bakin sa ɗaya ba gyaran ƙasar da ne a gabansu ba gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na ƙasarsa idan na ƙasar da suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalarsu ba kai san kai ba ko ka dinga nuna bambanci a cikin aiki a cikin wannan ƙasa kai ba wa'annan su shugabanni mai yasa za su iya kare wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ku za ku kare ofisin da za ku bani
su za su kirkiro
eh su za su kirkiro
ka ta ba su dama kenan
za su iya zuwa cikin doka akwai doka za a iya canja ta sai gyarawa sai gyarawa a creating offices ai wacce aikin yayi ai ya create more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane da ƙara rayuwar sun nan girma so muna fata dai gurin za ta prepare akan wannan aiki din domin yayi wannan abubuwa za a create more area commanders kamar a level na AC sai a create more area commanders in DC ne za a create office na DCs different office na DCs akwai yanzu commanders suke da DC guda ɗaya kawai za a iya mai da shi biyu ko uku kaga an create vacancies ko manyan murare bai kamata a ce manyan 'yan sanda su rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an bawa ƙanana suna rike da su
bari mu koma ga batun kwamitin kula da ayyukan 'yan sanda na majalisar dattijai da ke ƙarƙashin jagorancin sanata Abu Ibrahim wanda ya fito ya ce shi da kansa ya samu speto janar ɗin kuma har ma ya ba shi sunayen waɗanda suke rike da mukaman da ake zargin cewar 'yan kudu ne suka kanainaye
kwamishinoni 'yan sanda suke na kowace shiya kamar arewa maso yamma tana da kwamishinoni na 'yan sanda guda bakwai sannan arewa maso gabas tana da tara arewa ta tsakiya tana da takwas kudu maso kudu south inda shi IG ya fito tana da biyar yamma maso kudu tana da shida south east kudu maso gabas tana da biyu so 'yan sanda kwamishinoni guda 37 to wannan jama'a za su gani su za kowa zai maka shi alƙalanci shin wannan akwai nunawa wani shiya ta yi wani shiya koko
abinda sanata Abu Ibrahim yake faɗa shine cewar speto janar Solomon Arashe ya ba shi takarda ɗauke da sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37 waɗanda daga cikinsu guda 24 sun fito ne daga jihohin arewa guda 13 RAC daga kudancin Najeriya sanatan ya ba mu kofe na wannan takardar mun gani to sai dai kuma wannan takardar da aka bashi ba cikakkiya bace domin kuwa 'yan sanda masu rike da mukaman kwamishinoni a Najeriya ba guda 37 bane akwai 'yan sanda masu wannan mukami na kwamishinoni su kimanin 120 a Najeriya domin haka wannan takardar da sanata Abu Ibrahim ya ce ta wanke speto jana Arashe ba ta gaskiya bace ina sauran kwamishinonin da aka sanya su kula da sassa daban-daban na rundunar 'yan sandan kuma ina takardar signal ta nada waɗannan mutane kan mukamansu da aka ce an yi, kuma kamar yadda muka gane mu idanunmu. Haka ma sauran takardun da shi sanatan yace an bashi daga Office Inspector General, takardu ne da aka zauna aka rubuta, ba sa dauke da sanya hannu ko kwanan wata ko kuma hatimi na nada waɗannan jami'an da aka ce an yi. Dukkan bayanan da muka bayar a cikin wannan shiri akan rundunar ƴan sandan Najeriya mun yi amfani ne da takardun da shi kansa Inspector General ƴan sanda ko mataimakansa suka bayar, suka rattaba hannu a kai na waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girma da sunan shi Inspector General ƴan sandan Najeriya. Sanata Abu Ibrahim ya kuma ce shi dai ba wai ya gudanar da cikakken bincike ba ne, domin a cewarsa babu wanda ya zo ya kai masa ƙara ko kuka shi ya sa.
To, na farko wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba, da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da ƙorafi akan promotion da ake cewa an yi a police. Mu kuma a majalisa dokanmu ita ce ba mu zuwa mai bincike wanda za a ce jama'a su zo su gani ana bincike sai an samu petition ko ƙorafi ko wani abu a rubuce an kawo sanar ta karanta, sannan shine za a ce chairman na committee ko committee ku je ku bincika.
Yan sanda da suke wannan kuka dai sun ce babu wata hanya da dan sanda zai iya gabatar da irin wannan kuka a sama ba tare da an wulakanta shi ko an ci zarafinsa ba. Dalili kenan ma kawai da suke zuwa ga radio domin su bayyana. A radio ma sai sun buƙaci cewa a sauya muryoyinsu domin gudun irin wannan cin zarafi.
Inda ana gaya musu za mu faɗa musu gaya mu nisan za mu zo wurinku. Ai, ba za mu zo ba. Inda sun kirkiri cin zarafi za mu communicating da su. Ko ba za a ciwo mutum mutunci ba. Ba za a yi victimizing mutum ba.
Jami'in ƴan sandan da muka fara yin magana da shi kan wannan batu ya ce su ba wai suna yi ne da wani ba, to amma so suke yi shugaba Muhammadu Buhari ya bincike yadda rundunar ƴan sandan Najeriya take ƙoƙarin komawa ta nuna ƙabilanci da bambancin addini ƙarƙashin jagorancin Inspector General Solomon Arashi.
IG a rasi yana kawo ya kawo mana abu da muke kira tribalism da discrimination, bambanci da kuma kabilanci. Gaskiya abin da yake kokarin kawo a cikin aikin ɗan sanda kenan. Ba ran koyi maka ba, wallahi da na kana shi dan forced ku da sai dan arewa kai ba komai ba ne. Muna kira ga shugaban ƙasa ya taimake mu yadda aka yi gyara SSSS. Yayi gyara a cikin Nigerian Army, muna so ya zo Nigerian military ga rakiya, muna so ya zo ya mana gyara a cikin Nigerian police. Ya turo a zo a yi bincike.
Masu sauraro, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Allah yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun arewacin Najeriya.
Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta yi babban labarinta ne da bayanan hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC. Da ta ce a ƙoƙarin yaƙi da cin hanci nan gaba hukumar ta EFCC za ta afka a ma'aikatar kula da albarkatun man fetur na Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta bugu wani labarin da ke nuna yadda sanatan kudancin jihar Kaduna Danjumala ya kai gudunmuwar kayan aiki a ƙananan asibitocin jihar ta Kaduna har na kimanin naira miliyan 200. Amma a nata gefen jaridar Daily Trust ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da yadda malaman firamare a jihar Ekiti suka fara yajin aiki na kwanaki biyu domin yin gargaɗi ga gwamnatin jihar ta Ekiti saboda matsalar albashi. A can ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambato gwamnan jihar Borno Kashim Shatima. Yana musanta labarin da ke nuna cewa akwai wasu ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin ƙungiyar Boko Haram a jihar ta Borno. Jaridar Blueprint ta yi babban labarinta ne akan yadda 'yan ƙungiyar kwadagon Najeriya suka yi duramikiya a ofisoshin kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya. tare da rufe ofisoshin a duk fadin Najeriya domin nuna bacin rai akan karin farashin wutar lantarkin da ya fara aiki a cikin wannan wata na Fabrairu. Da muka leka can cikin shafi na biyar na jaridar ta Blueprint ta bugu labarin yadda hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC ta cafke tsohon shugaban headquarters tsaron Najeriya Air Marshal Alex Bade saboda badakalan nan na yin kwana da kudaden sayan makamai. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da wani rahoton da ke nuna yadda matsalar karancin ruwan sha ta addabi mazauna Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Al'amarin da jaridar ta ce hakan ya sa mazauna birnin na wahalar neman ruwan sha da kuma fargabar barkewar cututtuka a sakamakon shan gurbataccen ruwan. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kashe mutane 43 a wani sabon harin da suka kai a jihar Zamfara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Magana Baffa Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawar Najeriya. Ƙungiyar kwadagon Najeriya zanga-zangar da kika yi na maganan hasken wutar lantarki da tarin kuɗin wuta, wallahi an yi saurari kuma wannan zalunci ne. Abu in babu shi kuma a ce yana da arha da akwai da kuma yana da tsada, ai gara akwai yana da tsada. Saboda ka a gaskiya wannan zanga-zangar da aka yi muna ga ƴan adawa ne kawai suka sa ku kuwa sabuwar gwamnati kawai. Don Allah mu dinga yi wa fatan alheri ga gwamnati, mu gode wa Allah tunda dai mun samu zaman lafiya.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na je ga local government ta state ta Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari shi ɗau mataki irin wanda Umaru Musa ya rado ya yi na kikiro AMPC tun Najeriya aka samu sauƙin mai da farashi yadda gwamnati ke so.
To madalla da wannan muka zo ƙarshen shirin namu da labarai amma wannan karan a takaice.
Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da fitan ƴan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar ƴan gudun hijira kimanin guda 409 daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin tsallake kogin ko kuma tekun Mediterranean a makonni 6 na sabuwar shekarar nan. Ƙungiyar ta bayyana a shafinta na yanar gizo cewa sabbin kutsawa cikin Turai ɗin sun kai kusan yanzu ana samun su aƙalla 76,000, domin kuwa masu kwarara suna kaiwa 2,000 a rana, rubi kusan 10 kenan akan na bara iwar haka. A jiya Talata shugaban kasar Chad Idris Deby ya bayyana cewa yana son tsayawa takara karo na biyar a zaben kasar mai zuwa a watan Afrilu, inda ya alƙawarin dawo da maganar wa'adin mulki na shugaban kasa bayan ya ci zaɓe. Kasar Iraki ta ce ta sake kwato Ilahir Ramadi sai dai aiki ya rage musu na tone bumabuman da 'yan ISIS suka daddasa.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da al'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na himma ba ta garago wanda zan sake dawowa domin na gabatar. Yanzu Amadu kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jodone da ya bada umarni, sai injiniyanmu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.